This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu jin mu ta FM a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masauraranmu assalamu alaikum, ta ku ce Halima Jumrau da wannan maraicen Lahadi daga nan birnin Washington DC ke fatan kuna nan lahiya kuma kuna ci gaba da shagalin ƙarshen mako cikin kwanciyar hankali da wadata. Da farko ga kanin labaran duniya.
Kungiyar Boko Haram mai alaka da ISIS sun yi ikirarin su ne suka kai harin bom a ranar Juma'a da ya halaka 'yan Shi'a guda 22. Shugaban Rikar Katolika Papa Roma Francis ya yi kira game da haɗin kai a Afirka ta tsakiya, sannan kar mutane su biyewa gutsuru-tsuma a kamar da addini. Masu zaɓe a Burkina Faso suna zaɓen sabon shugaban ƙasa da na 'yan majalisar ƙasa, zaɓen da ake kallo a matsayin na keke da keke a tarihin zaɓukan ƙasar.
To kamar kowace Lahadi, Grace Alheri Abdu na tayar da shirin bishara wanda yau ya maida hankali akan bikin Thanksgiving da aka yi ranar Alhamis a nan Amurka. Amma kafin nan muna tayar da rahotanni hudu, ɗaya daga kamaru akan harin da 'yan Boko Haram suka kai ya halaka mutane 5 ya kuma jikkata wasu mutane 12 a garin Dabanga. Rahoto ɗaya daga Najeriya kan yadda jihar Kano ke kokarin kama barayin shanu tana maida ma masu su. Sai kuma rahotanni 2 daga ƙasar Niger akan taron kungiyar makiyaya game da neman kawo ƙarshen saye hilayen noma da kiwo a ƙasar, da kuma rahoto akan sanarwar da alƙalan Nijar suka hitar game da shishigi da katsalandan ɗin da gwamnatin Muhammadu Isu ke musu a cikin aiki. Amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya.
To jama'a, tare da sallama ga kuma cikakkun labaran. Kungiyar Boko Haram mai alaka da ISIS sun yi ikirarin su ne suka kai harin bom a ranar Juma'a da ya halaka 'yan Shi'a guda 22, ya kuma jikkata da dama a hanyar ta zuwa Zaria na tunawa da Imam Husaini. Harin da ya faru a kusa da garin Kano 'yan kwanaki bayan wasu 'yan kunar bakin wake su biyu sun ta da kansu a wata kasuwar sayar da wayoyin hannu a Kano, suka kashe mutane 12 suka kuma jikkata fiye da guda 100. Sun faɗa a wata sanarwa a shafin Twitter cewa sun bayyana kai hare-haren a matsayin ayyukan shahada ga mutanensu. Sun kuma ƙuduri aniyar ci gaba da kai harin ta'addanci bisa ƙudurinsu na maida Najeriya ƙasar Musulunci, har da ma makwabtanta irin su Kamaru, Chadi da Niger. Wata ƙididdiga da wata cibiyar ƙididdigar tattalin arziki da zaman lafiya ta fitar ta bayyana cewa ƙungiyar Boko Haram ta fi kowacce ɗaukar rayukan jama'a a shekarar 2014, wanda zuwa yanzu sun kashe rai kimanin 6,600, wanda hakan ya haura lambar waɗanda suka kashe na shekara ta 2013 da guda 317. Shugaban Rikar Katolika Papa Roma Francis ya yi kira game da haɗin kai a Afirka ta tsakiya, sannan kar mutane su yarda da raba kawunansu da sunan addini. Ya yi wannan kiran ne a ziyarar da ya kai can a ƙasar da rikicin Krista da Musulmi ya farraka shekara da shekaru. Papa Roman, da yake jawabi a fadar shugaban ƙasar da ke birnin Bangui, ya yi fatan zaben da za a yi a ƙasar ya zama wani sabon shafin da zai sa ƙasar ta bude ido kuma cikin kwanciyar hankali da ci gaba. Dama tun gabanin zuwan limamin kristocin shugaban ƙasar ta Afirka ta tsakiya ɗin Catherine Samba Panza ta faɗa a ranar Asabar cewa mutane na kallon Papa Roman a matsayin jakadan wanzar da zaman lafiya a duniya. Ta ƙara da cewa mutanen ƙasar na fatan saƙon da zai isar ya zama mafita ga rikice-rikicen ƙasar da aka sha fama da shi. Afirka ta tsakiya dai ta sha fama da rikici kusan shekaru 3 kenan tsakanin kiristoci da musulman ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu zaɓe a Burkina Faso suna zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar ƙasa a zaɓen da ake kallo a matsayin zaɓen keke da keke a tarihin zaɓukan ƙasar. Kimanin masu kada ƙuri'a miliyan 5 ne za su yi zaɓen da ake sa ran fidda mutum ɗaya daga cikin 'yan takara 14 na shugabancin ƙasar idan ba a sami wani wanda ya samu kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'un jama'a ba, to dole za a sake zagaye na biyu na zaɓen. Tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré da yake bayani ya ce wanda shi ne ya jagoranci ƙasar shekaru 27 da suka wuce, ya kuma nemi yin watsi da aƙidar nan ta wa'adin mulki wanda kundin tsarin mulkin ya tanada na yi sau biyu inda ya nemi zarcewa karo na uku. Wannan yunkurin nasa ne ya ja zanga-zangar da ta kai ga tursasa masa ya yi murabus, aka kuma naɗa gwamnatin riƙon ƙwarya da nufin yin zaɓe a watan Oktobar da ya gabata. Sai dai hakan bai yi ba saboda wani juyin mulkin da sojoji suka yi, wanda hakan ya sa dole ya yi murabus kuma aka ɗage zaɓen. A yau Laraba, ƙasar Turkiyya ta ce an kama hanyar maida gawar direban jirgin ƙasar Rasha ɗin nan da ya saukar rema bayan harbo jirgin ƙasar Rasha da Turkiyya ta yi a makon da ya gabata. Ministan harkokin wajen Turkiyya Ahmed Davutoglu ya ce an kai gawar matukin jirgin zuwa ƙasar Turkiyya, sannan za a masa sutura kamar yadda ka'ida ta tanada kafin a kai shi ƙasar Rasha. Sojojin Rasha da na Siriya ne suka kai wa direban ɗauki, har ma wani sojan Rasha ya rasa ransa a garin kai ɗaukin. Jirgin da ya faɗi a yankin arewacin Siriya da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye daga Rasha har Turkiyya sun sami rashin amincewa da makomar harbu jirgin, inda Turkiyya ta ce Rasha ta saba dokar sararin samaniyarta, ita kuma Rasha ta ce duk rintsi ba za ta fice daga Siriya ba. Jiya Asabar, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu a dokar da ta sa za ta kakaba ma Turkiyya takunkumi, wanda hakan ya hada da daina kai kayan masarufi na ƙasar Turkiyya zuwa Rasha da kuma kin sabunta kwantiragen 'yan ƙasar Turkiyya da suke aiki a Rasha. Gwamnatin Amurka ta gama tattaro bayanan da aka samu daga wayoyin miliyoyin Amurkawa da suke bugawa. Hakan ya biyo bayan wani tereren wani tsohon ma'aikacin kwantiragin gwamnati Edward Snowden wanda ya yi game da sirrin gwamnati. Ma'aikatar tsaron ƙasa masu lura da hada-hadar wayoyin sadarwa sun ce hakan aka kulla kuma an aiwatar da shi kamar yadda suka shirya yinsa. Hukumar ta kammala aikinta bayan tattaro bayanan na game da wayoyin da mutane ke yi na bayanan sirri. Saboda haka sabon tsarin hukumar shi ne idan gwamnati na son wani ko kuma bayanan wasu mutane na wayoyi, to dole sai sun aika a rubuce, sannan su bayyana wayar da suke nema da dalilin da yasa suke bin diddigin wayar. Haka kuma shugaba Barack Obama a watan Janairu ya ce ya kamata a tattara bayanan, amma majalisa suka dakatar da shirin kan cewa a ƙara jansa zuwa watan Yuni, inda kuma aka aiwatar da shi.
Malam Usman, yau Lahadi ba Laraba ba, a labarinka na Rasha da Turkiyya ka ce yau Laraba, yau Lahadi. To Usman Kabara kenan ya karanto labaran duniya. Rundunar sojojin ƙasar kamar ta yi sanarwar cewa wasu yaran mata su bi 'yan ƙunar baƙin waken Boko Haram 'yan ƙasa da shekaru 15 sun ragargaza kansu da bama-bamai a garin da Banga kusa da kan iyakan Najeriya arewacin ƙasar Kamaru sun hallaka mutane 5 kuma wasu mutane 12 sun jikkata. Ana kyautata cewa 'yan matan sun shiga Kamaru ne ta hanyar sajewa da 'yan gudun hijira. Ga dai Muhammad Awal Garba da cigaban labarin daga ƙasar Kamaru.
A 'yan kwanakin nan sun zama farare a ƙasashen Nijar, tarayyar Najeriya, tare da ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Wannan lamari dai yana neman kai al'umman waɗannan ƙasashe da shiga halin ni'yasu ko cikin tsaka mai wuya. Na hira da ɗan wannan gari na Dabanga ga irin yadda shirin namu ta kaya.
Yato, a da akwai soja, amma daga baya ɗin lokacin da hare-hare ya kai ya yi zafi zuwa zon Kimarwa Fotokol, sai suka jaye suka koma da can.
Wato, yanzu haka dai babu wa'yansu dakarun tsaro na ƙasar Kamaru a wannan ɓangaren kenan?
A wannan ɓangare ba cikakkin dakarun soja kam. Eto, wannan kukan da zan kawo soja ta gwamnati ta yi taimakon soja kawai ta kawo wannan yankin.
ko da jiya ma sai da ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asumu ya mika wa shugaban majalisar dattaban na kasar da shugaban majalisar dokoki da ministan kudi na kasar ta jamhuriyar Kamaru a zaman su da suke yi na cikin majalisar kan kasafin kudin shekara 2016 kan cewa a bi zubawa bangaren tsaron kaso mai tsoka yace Boko Haram da ƴan jaridan gungun bakin waje a kasar mu sai mu ba wa bangaren tsaro fifiko domin dakarun tsaron mu suna buƙatar kayan aiki iri na zamani kan haka ne Rajab Tibi Abdullahi Sa'adu dan jarida ga irin hirar da muka yi da shi
wato abin da muke gani gaskiya ne abin sun sace kamanni yadda suke amfani da yara a matsayin ƴan gungun bakin waje na sun san cewa idan suka yi gab da gab da sojojin waɗannan kasashen da wuya wato shi da tara shi sa suke amfani da waɗannan yara sai mu washe mu tunani mu ga yadda zamu kullo musu tsawani sabon salon da mu magance wannan al'amarin domin shi su alkawarin ba za su tsaya a nan ba ko da yake da idan ka lura Muhammad Awal Garba har nasu sun yi sauki da gaske musamman takcin kasar Najeriya amma a kasar Kamaru kam to dai shi dai mu ce shi Allah kawai
na'am to ya kace ganin kamar yana kasashen tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya wanda suka ce za su yi karo-karon sojoji na taron dangi ba su yi ba ne
kamar wannan maganar kaji wani taro ne da yi a nahiyar Afirka ba me ya kawo mikisanza wannan kafar al'amarin kawai to kai baka tambayi ma taro da aka yi a Abuja ba ne can kasar Najeriya da Muhammadu Buhari da yake mulki da yake kira musu a yi taro cewa za a dauki matakan tsaro na magance wannan matsalar to haka kan su
sannan wannan lamari na ƴan Boko Haram da yi ya neman hana yara waɗannan bangare karatun ilimin zamani da mawalwala da sha'anin gudanar da kasuwanci a ta wannan bangaren wannan hari dai ya zo daidai ne da lokacin da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Mustapha Biya da shi da mai ɗakin sa Shantil Biya suka tafi kasar domin halattar taron da ake gudanarwa na shugabannin kasashen duniya guda 55 a birnin Paris domin gudanar da taro na ɗawamar yanayi a faɗin duniya baki ɗaya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a jamhuriyar Niger kuma makiyaya ne ke ci gaba da tantabar juna domin su samo hanyoyin yaƙi da masu bin hilayen noma da na kiwo suna sayewa a birane da kuma yankunan karkara ga rahoton da Suleiman Munibar mai aiko mana daga Yamai
sama da mutum 62 yanzu sun samu shanunsu daga hannun wannan kwamiti namu kuma adadin shanun da muka mayar hannun masu su sun kai kimanin 1468 zuwa yanzu wanda dukkaninsu mun maida su hannun masu su kuma muna da ragowa shanu yanzu a hannunmu wanda rundunar ƴan sanda ta samu kwanan nan a hannun bata gari akwai guda 513 wanda aka samo su daga garin Sayasaya
Alhaji Murtala Aslan Garo kenan kwamishinan kananan hukumomi na jihar Kano kuma shugaban kwamitin mayar da shanu da gwamnatin Kano ta kafa bayan kwato su daga hannun barayi Binciken ƴan sanda ya gano dalilan da suka kawo wannan matsala ta satar shanu lardin Arewa. AIG Tambari Abu Muhammad da ke zama muƙaddashin spetan ƴan sanda na Najeriya mai kula da shiyar Kano ya fayyace wasu daga cikin dalilan.
Shekara 1520 da za wuce ba wanda ya san wani abu wai shi satar shanu. To yanzu muna ganin dalilan da suke kawo wannan abin na farko shine kasan Najeriya ta da makwabta kamar su Niger, Cameroon, Chad da sauransu. Kuma sanin kowa ne ce a rayuwa tana da wahala a waɗannan wurare ƙwarai da gaske to don haka in matsuwa ta yi musu yawa waɗannan Fulani sai su shigo idan suka shigo su suka shigo da irin wannan ɗabi'a ta a yi sata shanu saboda a Katsina an taɓa kama shanu guda 900 aka yi da su can Nijar daga can an ka gano su an ka dawo da su kamar wata uku da na wuce su kaga wannan ya nuna cewa rashin aikin su da matsuwa ta rayuwa shi ka sa su shigo mana nan in suka shigo kuma su aiwatar da irin waɗannan ayyuka don su samu abin masarufi to amma unfortunately kuma suka shigo sai zan suna karantar da waɗanda suke nan gida su ma waɗanda suke da irin wannan rashin su ma sai suka gane shiga cikin sata shanu so ba wai su ƴan waɗanda taho daga ƙaitare kawai ke yi ba yanzu har da waɗanda suke gida suna yi
to amma shugaban kwamitin dawo da shanun Murtala Silan Garo ya bayyana makomar barayin bayan kwacin shanun daga hannunsu
gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya saka kotu ta tafi da gidanka wadda muke aiki kafada da ita kuma duk sanda aka samu shanu tare da masu laifi ba ma sakin shanun sai an yi wa masu laifin hukunci sannan shanun a dawo da su hannun masu su. Sannan akwai shanun da za a ga jami'an tsaro sun yi kokari sun anso su, amma wato su bata garin sun gudu. To irin wannan in muka zo aka tabbatar da masu su, to mu kuma sai mu ci gaba da tantancewa muna maiwa da masu su. Akwai bata gari wanda suna hannun jami'an tsaro, wanda wannan kotu tana dabda gama yanke musu hukunci domin tura su inda ya kamata a tura su.
Alhaji Murtala Silangaro kenan shugaban kwamitin gwamnatin Kano dake aikin mayar da shanun sata ga waɗanda suka mallake su na gaskiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To masu saurare, da fatan za ku gafarce ni kamar yadda kuka ji wannan rahoton Mahmud Ibrahim Kwari ne daga Kano akan kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa domin mai da shanun da jami'an tsaro suka kwace daga hannun barayi. Kuma kwamitin ya danka shanu da yawa ga hilanin da suka mallaki waɗannan shanu, waɗanda akasarin sun hito daga jihohin Kano da Jigawa da Kaduna da Katsina da Bauchi da kuma Zamfara. Yanzu ga rahotonmu na ƙasar Jamhuriyar Nijar game da makiyaya inda suke ci gaba da tuntuɓar juna domin su samu hanyoyin yaƙi da masu bin hilayensu na noma da na kiwo suna sayewa a birane da kuma yankunan karkara. Ga rahoton Sulemu Muni Barma daga Nyamai.
Rigingimu akan maganar mallakar hilayen kiwo da na noma ba baƙin abubuwa bane a ƙasar Nijar. To amma sabon salon da lamarin ya ɗauka a 'yan shekarun nan, inda attajirai kan saye hilayen da a can da makiyaya ke amfani da su don ciyar da dabbobinsu, ya fara tada hankalin mazauna karkara. Dalili kenan da kungiyar bunƙasa ayyukan kiwo a REN ta soma bullo da hanyoyin magance matsalar a dokance, inji Maru Ahmadu Jallo, mamba a kungiyar REN.
Mu a REN mun kace ba mu yarda da wannan, ya kai wajen shekara uku da muke waga kokowa a dufaɗin ƙasar Nijar. Muna ta bincike, muna dibawa, kaga za mu yi mu kokowa, kuma kokowan nan ta ci gaba, kuma jama'a su san da kokowa. Yau mun kai taro ga don mu ga ma mutane kaga za su yi su kare gonacinsu, kuma su kare filayen na ciyo a shariyance yadda Niger ta yadda da ita, kuma duniya gaba ɗaya ta yadda da ita. Kaga za su yi su kare kansu ga wannan bala'i da asaide-saide ta ƙasa. Kun san nan kusan Nyamai muke, kusan Nyamai kuma kowa yana so a ce mishi yana da babban hili, ba don ciyo ba, ba don noma ba, don saidawa.
Domin kaucewa sabka daga ƙa'idodin da shari'a ta yi tanadi, ƙungiyar makiyayan ta gayyato masanan doka a wannan taro. Malam Maman Sani Nasiru na daga cikinsu.
Une fois devant les autorités traditionnelles, le chef du village va essayer à son niveau de concilier les deux parties.
Yana mai cewa neman sasanta bangarorin da ke jayayya kan maganar mallakar hili ita ce hanya ta farko a ɗauko daga gidan hakimi. Idan abin ya citura, za a kai maganar mataki na gaba, wato gidan sarki. Idan ba a samu maslaha ba, lokacin ne ake kai batun kotu a matakin farko, har zuwa kotun ɗauka ƙara idan abin ya cije sosai. Ƙungiyar CARE ta ƙasar Denmark da hukumar magance rigingimun mazaunan karkarar Nijar Kofo su ne ke yi wa ƙungiyar ta REN rakiya a wannan gwagwarmaya ta kare hilayen noma da kiwo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ita ma ƙungiyar alƙalan ƙasar Jamhuriyar Nijar ta gabatar da wata sanarwa domin ta bayyana hushinta da kuma ɓacin ranta game da yadda wasu jami'an gwamnatin ƙasar ke mata shishigi da kuma katsalandan a cikin ayyukanta. Shi kuma shugaba Muhammadu Isuhu ya yi gumba cewa komi. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto wanda wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga birnin Nyamai.
A cikin dai wannan sanarwar, ƙungiyar alƙalan shari'ar Nijar Saman ta ambato sunayen wasu mambobin gwamnati da ta bayyana cewa suna yi wa ɓangaren shari'a katsalandan. Nuhu Abubakar shi ne mataimakin babban magatakardar wannan ƙungiyar ta Saman.
Wasu kalamai da minista Bazoum ya yi bisa kan al'amuran shari'a. Shi wannan minista a cikin hirar shi da suka yi da wani ɗan jarida da ake cewa na Journal na Jeune Afrique, ya kwatanta a cikin tahiyar da al'amuran wani shari'a ta wani dossier da yake nan gabanin shari'a, wanda suke cikin ko guda a cikin wanda suke cikin wannan dossier ya samu goyen baya ko ya samu daurin gindi na malaman shari'a, haɗin kai na malaman shari'a wanda aka ba su kuɗi. Kuma kahin ita shari'a ta kayyadar da abin da ta yanke ko ta yanke abin da za ta yanke bisa kan wannan takarda ko dossier, ya nuna da wanda suke ciki ko ɗaya da ke cikin wannan dosiyan da wuya zai tsira da hukuntawa. Kenan wannan katsalanda ce Malam Bazoum yayi a cikin al'amuran shari'a. Akwai wasu makamantan haka wanda in kuna tuni daman mun taɓa shigar da ƙara bisa kan Minista Hasumi, ministan cikin gida, dangane da ita wannan harka ne. Kenan abun yayi yawa ya kai inda ba mu iya rike ido, muna barin mutane suna zuwa bisa kan zance wanda bai tabbata ba ko bai da inganci, suna bata ma malaman shari'a da shari'a ta Niger sura.
Dangane dai da wannan katsalandan da kungiyar ta alƙalan shari'a Saman ta ce waɗannan mambobin gwamnati na yi wa shari'a. Kungiyar ta alƙalan shari'a ta nuna damuwarta dangane da shirin da ta ce shugaban ƙasa Isufu Mahmudu ya yi a game da wannan al'amarin wanda ya kasance shugaban majalisar ƙori ta alƙalan shari'a. Kamar yadda Nuhu Abubakar, mataimakin babban magatakardar kungiyar, ya yi mana ƙarin bayani.
Muna tambaye kanmu bisa kan wannan shiru da ya yi tunda kusan yau shekara hudu ko fiye da hudu. Wa'ensu daga cikin ministrorin shi da wa'ensu wanda suke makarraban mulkin shi suke kwadin abin da suka ga dama na tozartarwa bisa kan shari'a da malaman shari'a. Bai taɓa duk irin ƙara ko koke-koke da muke fitarwa muna yi, abun ci gaba yake. Kenan shi ne muke tambayar kanmu, a yau muke tambayar shi shugaban ƙasa, ya ƙyale su ne hakanan ko kuma ya kawo musu goyon baya ne don saboda su ci gaba da aikatawa. Kenan muna tunatar mushi da wannan rantsuwa tashi da yayi kokari irin wannan abubuwa da ministrori na tare da shi ko ƴansu ministrori suke aikatawa ya kawo ƙarshen shi.
Ko bayan waɗannan mambobin gwamnati da kungiyar ta alƙalan shari'a Saman ta bayyana, kungiyar ta kuma ambato gwamnan da magaram wanda ta ce shi ma yayi wa bangaren na shari'a katsalandan bayan da ya umarci wasu jami'an tsaronsa su fitar da wasu mutane da ke zaman jiran shari'a a gidan wakafin da magaram. Kungiyar dai ta alƙalan shari'a ta nemi da gurfanar da dukkanin waɗanda ta bayyana da cewa suna yi wa bangaren na shari'a katsalandan a gaban kuliya. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci ne da Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin Bishara.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da lahadi. Grace Alheri Abdu ke farin cikin saduwa da ku a shirin Bishara. Amurkawa sun keɓe Alhamis ta ƙarshe a watan Nuwamba ta zama ranar godiya da ake kira Thanksgiving, wanda za a iya kwatantawa da yadda ake bukukuwan Kirsimeti a waɗansu ƙasashe. Ranar da ake dafa abinci iri-iri na musamman da aka fi alaƙantawa da wannan lokaci. Yau mun gayyaci Reverend Dr. Isaac Lardauji, mazaunin Amurka, wanda ya fara bayyana tarihin wannan hutu.
Wannan lokaci da aka na shedar godiya lokaci ne wanda ake tunawa da kokari da aka yi na sada zumunta tsakanin su mazauna ƙasan da aka same su da Turawa da suka zo suka kai musu hari, aka yi ta kokarin yaƙe-yaƙe a shiga nan a yi nan. To aka kai lokaci wanda sun ga abun fa in dai za a ci gaba da yaƙi haka ne ba zai zama da taimako ba, a ƙarshe wani ba zai sami matsuguni ba. Aka yi kokarin sada zumunta, aka ce to gara a zo an zauna a tattauna a dubi yadda za a yi zaman tare, in ma za a keɓe ma wani wurin ne dan zauna, wani ma shi ma ya sami matsugunin nasa, amma dai a yi kokarin yadda za a yi zaman tare din. To shi ne aka shirya wannan liyafa da ake cewa shaidar godiya domin a zo a yi wannan zumunci da sulhu da za a yi. To an sani dai cewa ƙarshenta dai ba a gama lafiya ba bisa ga tarihin ko da yake an ɗauki wannan matakin, amma ba wai ya zo ga ƙarshen yaƙi da aka ta yi ba. Duk da haka dai an ci gaba da tunawa haka ɗin cewa an ɗauki mataki na hakan domin an nemi zaman lafiya da kuma sulhu tare da juna.
Yawato wannan shirin da aka fara a matsayin ƙasa a wani lokaci ne kuma ya zo ya zama iyalai suke ba da ƙarfi kamar yadda ake bukukuwan Kirsimeti.
Ito bisa ga fahimta na ya zo ya kai ga lokaci wanda ɗaya daga cikin shugaban ƙasa na Amurka gaba ɗaya ya zo ya furta ya shaida cewa wannan lokaci za a kibe ta ne gaba daya ya zama lokaci na shedar godiya kasa gaba daya. To kin san bisa ga irin tsari na kasan nan, idan shi shugaban kasa ya furci irin haka, to sai ya zama na an dauke ta an karbe ta kuma sai amfani da ita a kasa gaba daya, ya zama kawai lokaci ne na bukukuwa da kuma hutawa. So tare ma sai ya zama ba za a ma je aiki ba wannan lokaci, sai a zauna a gida a yi ta bukukuwa na ci da sha da kuma liyafan. To bisa ga hurci da shi shugaban Amerika ya yi ne ya sa har ya zama na wuri kaɗan ake yi ba amma ƙasa gaba ɗaya ake yi.
To na lura cewa wannan lokaci na godiya da ake kira Thanksgiving a nan Amerika ya kasance wani lokacin hutu da Amurkawa suke ɗauka da mahimmanci kware-kware da gaske, da suke kamar yadda muke bukukuwan Christmas su kuma suka ɗauki wannan lokacin shi ya zama lokacin da ake ziyaran ƴan uwa da dai zaman cin abinci.
Lokaci ne wanda kamar yadda ka faɗa ya zama da muhimmanci ga ƴan Amerika gaba ɗaya, domin har ga waɗanda ba masu bi ba suna ciki ana shiga da fita a cikin wannan liyafa da ake yi. Shi yasa ya zama da muhimmanci kwarai, domin ba hutu ce ta addini za a ce na wata addini kadai ba, amma hutu ce na ƙasa gaba ɗaya wanda kowa yana da yanayin yadda zai shigar da nasa bukukuwa din. Mutane kuma za su tafiye-tafiye sosai a je a sami ƴan uwa inda da ba a sami saduwa ba, a je a zauna a shirya liyafa fiye da ma yadda ake tsammani, har ma da dabarar kyautai da za a ba juna da sauransu, da shike ya shafi dukan mutane ne ba ta addini guda ba. Shi yasa ya zama da muhimmanci fiye da wasu hutu da addinai da ake yi a nan ƙasan, domin na addinai ba kowane yake sa kansa ciki ba.
To kuma wani abin da kuma na lura da shi shine yakan kasance duk da yake dai kusan kowane hutu a Amerika kasuwanni suna gwanjan hajarsu, to sai dai amma wannan karan sai ya kasance daga lokacin da ake fara gwanjo mafi girma a bangaren kasuwannin Amurka daga nan har zuwa lokacin Krismeti.
Haka yadda ka faɗa gaskiya ne, domin akwai abin da suke cewa Black Friday, wato Juma'a wanda tafi inganci game da saye da sayarwa. Idan aka yi wannan biki na shedar godiya ranar Alhamis, to Juma'a, kashegarin Juma'a, za a yi gwanjo sosai har ma ya kai ga mutane za su je su kwana ma a wajen sai da kaya suna jiran a bude domin a sami kayan gwanjo da ake yin gwanjon shi a lokacin. To wata irin mataki ne suka ɗauka na jawo mutane ga saye da sayarwa, domin su ƴan kasuwa suna neman yadda za su sayar da kayansu. Kuma idan aka ce daidai lokacin hutu ne suka yi amfani da irin wannan, domin sun sani cewa mutane za su fita, za su je inda za su sami abin da za su samu cikin sauki su saya. Amma wani abin da mutum zai gane shi ne cewa wasu mutanen za su je su sayi wannan kaya ba lallai ne kaya ne da ake bukata ba, amma kaya ne wanda an san dai a ɗaɗa shi ana gwanjon kaya za a je a tullo shi a ɗebo shi a kawo shi gida.
Haka
wani ma zai je ya sayo ne ya zo ya amfani da shi lokaci kaɗan ya kuma mayar.
Haka
ya ce a ni wannan kaya bai yi mini ba.
Na fasa tunda dai nan suna da ƴancin, kana da wani shago kwanaki 30 kamar wani lokaci ma har kwanaki 90.
Haka dai.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Reverend Dr. Isaac Laudauji da kuma Jose Morizan da ta daidaita sautin shirin Alheri ke cewa bari salamun Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To masu saurare, iyakacin shirin namu kenan, da fatan za ku gafarce mu saboda karancin lokaci. Usman Kabara gashi na ya shirya karanto takaitattun labarai amma ba lokaci, da fatan za a gafarce mu. Iyakacin shirin kenan, sai kuma gobe da sahi idan Allah ya kai mu, ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Usman Kabara wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb Getachew da injiniyan mu Mr. Al Santos, ni Halima Jimrau ke sallama da ku. Sai gobe war haka da izinin Allah mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe, wanda ni da Jamila Kabiru Fage muke gabatarwa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.